بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to the Saduwa. I want to say that I'm going to Ramadan. Hijira 1445 wanda daidai da 20 daidai ga watan 3 miladiya 2024. A daidai wannan lokaci da muke haduwa don ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin dareren wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah Ubangiji ya samu cikin waɗanda zai yanta a wannan wata. Muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta mana zunubanmu, ya karɓi ayyukanmu na kirki. Kamar kullum muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta wa mahaifanmu, Allah Ta'ala ya ji kansu, waɗanda suka rasu kenan a cikinsu, waɗanda suke nan da rai kuma Allah Ubangiji ya kara musu lafiya. Allah Ta'ala ya inganta lafiyarsu, ya tsawaita mana rayuwarsu. Idan kuma mutuwar ta zo, Allah Ta'ala ya sa su cika da imani. Haka nan muna roƙon Allah Ubangiji ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. Muna karatu cikin suratul Fussilat. Za mu tashi aya ta wa ma yulqaha illa allazina sabaru, aya ta 34 insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a idfa'a billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
نعم الله أبنجي يا فتعمل في المسجد. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a, wato kyawawan ayyuka ba za su taɓa yin daidai da munana ba. Ko ka ce su kansu kyawawan aikin ba matsayinsu ɗaya ba, akwai tafawut a tsakaninsu, kamar yadda munanan aikin su ma ba matsayinsu ɗaya ba, akwai tafawut a tsakaninsu. Wani aikin ya fi wani aikin muni, kamar yadda wani aikin kirkin ya fi wani aikin kyau. Idfa billati hiya ahsan, amma ka ture mummunar ɗabi'ar da aka ma billati hiya ahsan, da mafi kyawun ɗabi'a, wato da mafi kyawun hali. Shi ne muka tattauna a jiya cewa ya halatta idan an maka abu kalama daidai yadda aka yi ma, daidai yadda aka ma, aka maka abu ɗaya karama ɗaya, wannan ya halatta. Abinda bai halatta ba shi ne amma ɗaya ka yi 10 ko ka yi 20. Wannan karin magana ta Hausawa da suke cewa kowa ya maka kankara sai kuma ka masa na itace, wannan ba daidai ba ne, ba musulunci ba ne, ba halak ba ne mutum ya ma kankara ka masa na itace. Sai dai in ana nufin in ya kyautata ya kawo maka kara gidanka, ko? To kai kuma ka ga ahsan din ma kenan, kai kuma sai ka ɗauki itace ka masa. Amma ana nufin barnar da ya maka in ya maka yar karama kai ka masa kinkimemiya to wannan ya saba wa addinin musulunci to sannan akwai hasan kuma idfa billati hasan abinda yake mai kyau sannan kuma akwai ahsan ahsan shine wanda yafi kyau mutum ya maka ba daidai ba kai kuma wato ka biyo masa da abinda yake mafi kyau dangane da abinda shi ya aikata sai Allah ta'ala ya ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim matakar kai haka ka tunkude mummunan halin da aka ma da wanda yafi kyau to fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim nan da nan sai kaga wanda a tsakanin kai da shi akwai gaba sai ya zama kamar masoyi na kudda kudda wato sai zama waliyun hamim waliyun hamim shine masoyi sosai na gaskiya masoyi wanda baya san rabuwa da kai baka san kuma rabuwa da shi wannan shine waliyun hamim to kamar yadda dai muka faɗa jiya malamai sun ce fa'iza wannan fa'idin da aka makalata a jikin iza fujaiya ce wato nan da nan abin zai faru mun tattauna jiya cewa inda mutum ne ya faɗi wannan da sai wani ya inkari to amma wanda ya faɗi wannan maganar Allah ne shi kuma shine yayi mutum shine ya san komai kuma dama da soyayya da kiyayya duka suna cikin zukata ne to kuma zukatan gabaki ɗaya Allah ne yake jujjuya su yadda ya ga dama tunda ya ce ga yadda za a yi kuma idan an yi ga abin da zai faru to wannan babu shakka akan wannan mun gane ko sannan faɗin Allah ta'ala fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu inda Allah ya ga dama da sai ya ce fa idan ladhi aduwwun laka ba sai an kawo maganar bainaka wa bainahu ba amma an yi haka ne don a nuna maka gabar tana da yawan sosai kai ma kanka wani lokaci kana dan taba gabar mun fahimta a tsakanin kai da shi shi ma kuma yana daukan wannan gabar sosai to koda matsayin ya kai haka to in dai zai cutar da kai kai kuma ka bi Allah ta'ala kai wa Allah ta'ala da'a a kansa kuma ka sakanka masa da abin da yafi kyau to Allah ubangiji ya yi alƙawari cewa lalle lalle wannan mutumin nan da nan zaka ga ya koma ya zama masoyinka na kudda kudda Allah ya ce wa bayu laqaha illa allazina sabaru amma ba kowa ake ba irin wannan halin ba da irin wannan damar illa allazina sabaru sai wadanda suka yi hakuri amma yulqaha illa dhu hazzin azim ba kowa ne yake samun irin wannan damar ba sai wanda yake ma'abucin rabo mai girma wanda yake mai rabo mai girma idan an ce rabo mai girma ba ana nufin za a baka wasu kudade bane ko ya wasu ɗan nerori da yawa a'a wannan dhu hazzin azim sai wanda yake da akhlaq mai halayya mai girma mun gane mai halayya mai girma wanda yake da abinda larabawa suke cewa razana shine natsuwa da abinda ake kira da rujula mutum ya zama namijin gaske namijin gaske ne yake yin wannan shi yasa Allah ta'ala yake wa bayu laqaha illa allazina sabaru ba wanda yake zuwowa wannan halin ba wanda yake attempting ba wanda ake ba dama yayi irin wannan a masa mummuna shi kuma ya saka da abinda yafi kyau illal ladina sabaru sai wadanda suka yi hakuri to dama dai hakuri a yan kwanakin nan an yawaita magana akan hakuri mun yawaita magana sosai akan hakuri ina ga nayi wajen lectureci guda biyu akan hakurin to shi hakuri abinda kawai zan gaya mana akan hakuri a nan gurin shine abinda Ibn al-Qayyim ya faɗa akan hakuri da kuma su masu yin hakuri hakuri mun san yana da kashe-kashe da yawa wanda muka fi tattaunawa a nan gurin shine mai kaso ukun nan cewa as-sabru ala ta'atillah was-sabru an ma'siyatillah was-sabru ala qadarillah al-mu'lima hakuri wajen bin Allah ta'ala da hakuri wajen daina sabon Allah ta'ala da kuma hakuri akan kaddarorin Allah ubangiji wanda ba su maka dadi ba to wannan shi muka fi tattaunawa a nan gurin to amma ibn al-qayyim yace in ka dauki wadanda suke da hakuri shi mahallin hakurin mun yana kasuwa kashi hudu kashin farko shine hakuri na gangan jiki wanda yake na ganin dama hakuri na gangan jiki wanda yake na ganin dama kai kaga dama kai hakura kai kamar ayyuka na wahala faskare da ayyukan karfi din nan da mutum zai iya cikin zafi ana azumi amma kuma za ga wani hankalinsa a kwance yana aikin karfi to wannan ikhtiyari ne shi yasa kansa shi ya ga dama shi ya zabi ya haka dan idan da ya ga dama zai ce ba zai yi ba dan haka zai hakura da dan abin da zai samu din nan wanda in yayi zai samu kuma kaga wannan dai zabin sa ba ni ba zai takura masa sannan akwai hakuri wanda yake na gangan jiki ne amma kuma na dole shine hakurin da mutum zai yi akan duka in ta kama a take shi ina ta bada misali da dalibi a makaranta in yi laifi ya makara ko yi surutu ko wani abu za a bulala shi wannan ba yadda zai dole sai an bulala shi babu maganar maka ce masa ya hakuri kar Allah ya sa mai hakuri amma dai za a masa bulala tabbas mun fahimta ko mutum ya yi hakuri akan zafin nan da ake yi ko sanyi da ake yi kaga wannan na ba yadda zaka yi babu yadda zaka yi ba yadda zaka yi da zafin nan da yawa in shi ake babu yadda zaka yi da sanyi da yawa idan sanyin ake yi don wannan ba da zabin ka ake yin sa ba ikhtiyar ne shi yasa zaka ji cikin sanyi wani yana cewa shi yafi son sanyi wani yana cewa shi yafi son zafi a wannan dai duka yana nuna cewa mutum ba yi da zabi a kanwa to sannan akwai hakuri na rai amma kuma na ganin dama in ga wadancan din hakuri ne na gangan jiki da na ganin dama da kuma na dole wanda ba yadda za ka yi to akwai hakuri kuma na annafsani al-ikhtiyari shi ne mutum ya hakuri ya hakura ya yi ta aikata abin da ba yi da kyau shar'an ko aqlan in ka ga mutum yana abin da ba shi da kyau shar'an ai sai ya yi hakuri zai iya yin wannan din mun gane mai shaye-shaye sai ya yi hakuri yake yin shaye-shaye wanda yake mazinaci ko mazinaciya su ma sai sun yi hakuri suke iya yin wannan din dole wanda ka gan shi da wata ɗabi'a wadda ta saba wa al'ada mai kyau ta saba wa shari'a to shi ma sai ya yi hakuri ne zai iya yin wannan al'ada ko zai iya yin wannan ɗabi'a kaga ikhtiyari ne amma kuma shi ya zaba ya yi haka ɗin amma da ganin damarsa ya zaɓi ya yi hakuri ya yi wannan to akwai kuma hakuri na zuci wanda yake na dole shine a raba ka da wanda kake kauna mun fahimta wannan ya kamata mu yi ta tunani akan wannan ya zama na mun fahimce shi da gasken gaske hakuri na zuci na dole shine a raba ka da wanda kake kauna mahaifinka ya rasu ko mahaifiyarka ta rasu ko matarka ko danka ko wani wanda kake kauna ya rasu an raba ku da kai da shi ba yadda za ka yi da wannan za ka ji raɗaɗin a cikin zuciyarka amma kuma ba yadda za ka yi mun fahimta wani lokaci mutum yakan yi kuka nema ba don wani abu ba saboda ba yadda zai yi irin da akwai hanyar da zai yi da ya bi ya dawo da wannan mai son nasa mai wanda yake kauna to amma abin ya fi ƙarfinsa shi ma ya fi ƙarfin kowa kuma duniyar nan kakan ba wanda zai iya dawo da shi kaga wannan haƙuri ne wanda yake nafsani kuma iqdirani ba yadda za ka yi da shi to duk dalilin da yasa shi Ibn al-Qayyim yayi wannan kashe-kashen dan ya nuna mana duk abin da yake ikhtiyari ko na zuci ko na gangan jiki to wannan zaka samu dan adam ne ya takaita da shi dan adam ne kadai ya takaita da shi banda dabba mun fahimta amma duk abin da ya zama istirari ne na dole mun fahimci wannan duk abin da ya zama na dole ne ka yi haƙuri cikin saɓon Allah ta'ala ka yi haƙuri wajen irin waɗannan abubuwan zafi sanyi da sauran abubuwan da Allah ne ke kawo su bayan da za ka yi ko ka yi haƙuri a kan an raba ka da wani abu da kake ƙauna to wannan da dabbobi da mutane suna musharaka a cikinsa mun gane dabba tana haƙuri a kan ita ma irin waɗannan abubuwan da ba yadda za ta yi
ko kai ta duka ta kai ta duka ta bai da ta don dole za ta kura ko tana san abinci ka dauke bai da ta ko ka raba ta da danta tana ji tana gani bai da ta dole za ta ci gaba da hakuri to inda magana take shine da yawa mutane je bin kai hakurin da ake tsammanin suna yi hakuri ne na musharaka tsakanin su da dabbobi mun gane hakuri ne wanda dama dole sai kai shi kuma dabbobi ma suna yin irin wannan hakuri dan kan aka ce wani yana da hakuri in ka bi labarin hakurin nasa sai kaga ai wasu abubuwa ne da dama dole sai ya hakura ba yadda zai to da kaga ba za a ma yabe shi akan wannan hakurin da yake ga inda ake magana hakuri din nan wanda ikhtiyari ne ka yi shi da ganin damarka kuma ka tilistawa kanka ka yi wanda Allah ta'ala yake faɗa a nan gurin ma yulqaha illa alladhina sabaru ba wanda yake iya yin wannan abu ba wanda yake iya yayi ba wanda ake ba irin wannan halin illa alladhina sabaru sai masu hakuri to amma wani irin hakuri yake magana ikhtiyari ko iddirari kaga hakuri wanda yake ikhtiyari ka sabarwa kanka da yin hakuri na ganin dama gangan jikinka ka sabar masa da yin hakuri na kaga dama ka yi abinda dole shi ma gangan jikin ya hakura haka nan zuciyarka ka sabar mata da yin abubuwa na ka zabar mata abubuwa na alheri kuma ka tilista ta sai ta yi hakuri akan yin wannan to idan kai wannan shine za a ce ka zama mai hakuri mun gane na babba da misalai cewa in aka mare ka baka rama ba wannan ba yana nuna kana da hakuri bane yana don ba san me a kasa ba wata ya fi karfinka kuma kai ka san ya fi karfinka sarai saboda ka gaba za ma ka dan yi katakatar ba saboda in ka yi ma kai ka san ba ni ba za ka ci saboda ka kawai sai ka kyale ka basar amma an za ci kai yana da hakuri amma a hakikanin gaskiya ba hakuri ba ne mun fahimta amma wanda zai bar bacci ya taso ya zo ya salla asuba wannan yana da hakuri ikhtiyari ne wannan shi ya ga dama ya hakura da baccin ya zo ya yi sallah wanda cikin dare zai tashi ya yi sallah ya kiyamun laifi wanda yana da hakuri sai ya yi hakuri sai ka yi hakuri za ka yi yin wannan wanda zai lissafa kudinsa daga shi sai Allah ya san cewa kudin nan sun kai zakka kuma ya fito ya kirga ya bada wannan zakka wallahi sai wanda ya hakuri kuma irin waɗannan su ne masu hakurin fa su shi ne irin hakurin da ake magana wanda zai yi abin da Allah ta'ala yake so ko ana ganinsa ko ba a ganinsa ko a cikin mutane ko ba a cikin mutane ba to wannan hakuri ne ikhtiyari kuma shi ne wanda ake magana wanda in baka saba da shi ba to ba za ka iya yi ba har yanzu da haka idan an zo ana maganar idfa billati hiya ahsan har ana bada misali je muna bada misali mutum ya ma wauta ko da maka wauta kai kuma ka ce ba na akawun nan ba ɗinka ka tura maka ai wani zai ga kai ba zai yi wallahi mun gane so inda mutum yana yiwa kansa tamrin akan haka din zai ga wannan din kowa mai wahala ba zai ga abu ne mai sauki shi yasa ko a nan gurin ibn kasir rahimahullah yace wa ma yulqaha illa alladhina sabar wa ma yaqbalu hadhihi alwasiya wa ya'malu biha illa man sabara ala zalika kaga wannan wasici ne Allah ta'ala yake mana amma ba kowa bane zai karbi wannan wasicin sai wanda ya hakuri akan haka din ya karba ya ce zai da kasken gaske zai fa innahu yashqu 'ala an-nufus dan yin haka din abu ne mai wahalar gaske akan zukata amma yulqaha illa bi hadin 'azim kuma ba komai ba kowa bane yake samun wannan halayya ko ake ba irin wannan halayya illa zu hazzul azim sai wanda yake ma'abucin rabo mai girma zu nasibin wafir min as-sa'adati fi dunya wal akhirah wanda yake da nasibi cikakke na sa'ada jin dadi da kuma dace da muwafaka a duniya da lahira wanda kaga ya tabi'anta da irin wannan halin to babu shakka yana da nasibi cikakken nasibi na sa'ada a duniya da lahira ابن عباس اتفسير من الايه yake cewa amara Allahul mu'minina bis-sabr inda al-ghadab Allah ta'ala ya umarci mutane ya umarci mu'minai su yi hakuri a lokacin da suke fushi wannan shine ahsan an bata maka rai kai fishi amma duk da haka kai hakuri ka abin nan Allah yana cewa wal kazimin al gaiza wal afina anil nas mun gani kai masu shanye fishi kazimin al gaiza masu gimtse fishi yayi fishin da gaske ba wai bai fishin ba amma ya iya shanye fishin wal hilm inda al jahl da masu juriya kware da gaskiya lokacin da aka musu wauta wal afu inda al isaa da kuma afuwa a lokacin da aka bata musu a lokacin da aka musu ba daidai ba to wadannan sune halayyar da ake da bukata wani ya sa ka ya fusata ka amma duk da ka kai fishi kai hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa shadidu bisur'a innama shadidu alladhi yamliku qalbahu inda al-ghadab mai karfi ba shine wanda yake da karfin tuwo ba wanda duk wanda ya kokowa ko damba da shi sai yayi galaba a kansa mai karfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine wanda yake mallaka zuciyarsa a lokacin da ya fishi yana mallaka zuciyarsa da kuma juriya a lokacin da wani ya ma wauta da afuwa a lokacin da wani ya bata ma na'am
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
سيالله شو وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ كُمَا إِنْ وَنِتُنْزِلِي يَسَامِيكَ دَغَ وَجَنْ شَيْطَانِ كُوَنْ إِلِنْ تُنْزِلِي to fasta'id billah ka nemi tsarin Allah innahu huwa as-sami'ul 'alim lalle Allah ta'ala shi mai ji ne kuma sannan masani annazgu ko mu fara da imma zaga in ce akai idgamunta a cikin ma wanda take za'ida don mai dan taukidi mun gane dan karfafar magana Allah yana cewa ayyam ma tad'u falahu al-asma'ul husna ayyamma tadu wannan za'ida ce amma ni tauki dan a ƙara karfafar magana ta yanzagannaka min ash-shaytani nazgun wannan annazgu wasu malamai suna ganin annazg din wato sai in misali kaso kai hakurin misali ka ji wannan aya Allah ta'ala ya ce kuma yulqaha illa alladhina sabaru kuma yulqaha illa dhu hazzil azim ko idfa billati hiya ahsan fa ila alladhi baynaka wa baynahu adawatan ka annahu waliyyun hamim Allah ya ce kuma yulqaha illa alladhina sabaru kuma yulqaha illa dhu hazzil azim sai ka dauki azama cewa kai ko zaka yi wannan abu to amma sai shedani a lokacin da kake kokarin yin sai kuma shedani yake tunzuro ka mun fahimta suka ce a wannan lokacin fasta'id billahi min ash-shaytani fasta'id billah ka nemi tsarin Allah ta'ala innahu as-sami'ul 'alim lalle shi wato shine mai ji kuma sannan mai ilimi masa kun fahimci wannan tafsirin wato in ka so kai idfa billati hiya ahsan to tana iya wa shaytani yazo ya ce ya zugo ka mun fahimta to a wannan lokacin sai kai isti'aza zuwa ga Allah ta'ala wannan shine tafsirin da wasu malamai suke wannan aya ko kuma wa imma yanzagannaka min ash-shaytani nazgun suka ce nazgun wannan na kira ce fi siyaqat sharti ta ummu ko wani irin tinziri dan an-nazgu abinda take nufi kamar tsikarin ka tsikarin mutum ko kamar tsine shi kuma da karfin gaske kaga zai zabura saboda zai ji ba ba abin nan ba to shi ne sai yasa ake amfani da lafazin tunziri wato a tunzira ka inda shedani zai tunzira ka kowace irin tunzirawa mun fahimci wannan kowace irin tunzirawa kowace tunzirawa ta farko ka so ka yi hakuri amma shedani yake nuna maka wannan fa dan rena hankali ne bai kamata ka yi hakuri kai kuma ka biye wa shedani to dan kar ka biye wa shedanin sai ka yi neman ka nemi tsarin Allah ta'ala dan shi Allah ubangiji yana ji sannan kuma yana gani to amma in muka dauki fassara ta biyu shine kowace irin tunzirawa ko waccan ta farko ko kowace irin tunzirawa don shedani haka kawai ma sai ya tunzira ka dan ka je ka bata wani ne ko ka yi wa wani wanda wani abin da ba daidai ba yawa ba ma sai kai tunanin cewa zaka ba Allah a haka kawai ma sai shedani ya tunzuro ka to wannan shi ake dafi shine ya zai baka fa'ida ta duka ayoyin guda na farko Allah ta'ala don bai ce dan yake fasta'iz billah bai ce idfa billati hiya ahsan dan a nuna maka akwai bambanci tsakanin dan adam da kuma shedani mun gane dan adam mutum dan uwanka in yi maka ba daidai ba to anan idfa billati hiya ahsan anan ne za ta yi aiki amma idan shedani ya tunzuro ka to shedani ba mutum bane da kake ganin sa a gaban ka ballantana ka shake shi ko ka kashe shi ko ka masa wani abu mun gane to ya zaka yi da shedani ya tunzuro ka sai dai ka koma gurin wanda ya halicci shedani shi ne kadai zai iya raba ka da shi shi yasa Allah ta'ala ya ce fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah ta'ala innahu huwa samiul alim kaga duka Allah ubangiji ya baka yadda zaka yi da dukkanin halittun guda biyu in mutum ne ya maka ba daidai ba to idfa billati hiya ahsan wa idha allazi bainaka wa bainahu adawatan ka annahu waliyyun hamim amma in shedani ne ya tunzuro ka to wannan kuma sai ka koma gurin Allah ta'ala don ba yadda zaka yi da shedani ba kuma da wanda zaka hada shedani ya maka maganin sa sai Allah ta'ala mun gane to duka tafsiran guda biyu kuma suna da fa'ida idan ka in ka hada su zaka samu cikakkiyar fa'ida na abinda Allah ta'ala yake nufi tana iya yiwuwa ma aka ƙara bincike a sake gano wata fa'idar ma wadda ba wannan ba to fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah ta'ala akwai abubuwan da Allah ne kadai zai iya baka tsaro a kansu to irin waɗannan abubuwan lalle-lalle sai ka nemi tsarin Allah da akwai neman taimakon da ba wanda zai taimaka ma sai Allah to irin wannan Allah kadai za ka nemi ya taimaka ma idan ka nemi taimakon wani a cikin abin da ba zai iya taimaka ma ba sai Allah ko ka nemi tsarin wani a cikin abin da ba zai iya tsare ka ba sai Allah ta'ala to wannan ka yi shirka ka saba Allah ta'ala idan da za ka samu wani mutacce shikenan ka nemi ya tsare ka daga wata masifa kaga shi ma kansa yanzu ba zai iya tsare kansa daga komai ba da zai iya tsare kansa ba zai bari a je a tusa shi a cikin kabari ba mun fahimta kuma Allah ne kadai ya san me ya same shi a cikin kabarin na dabobi da sauran halittu waɗanda za su je su lalata jikinsa ya riɓe ya riddige ma gaba ɗaya mun fahimta dan duk da kashe-kashen da ake da shi na nari turabi da ma'i din nan to in tafiya ta yi dole sai mutum ya riddige shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko mai jikin dan adam zai riddige in banda wani kashi da ake ce da shi ajibul zarab wannan shi ne baya riddige an fahimta shi kan yana nan don idan an zo alkiyama duk a jikinsa za a harhada kowace irin halitta wallahu ta'ala a'lam amma akwai wannan da suke cremation ake kiransa ko menene waɗanda suke zuwa idan mamacinsa ya mutu su je a tura shi a wuta a kone shi tun aka kone za a balbala masa wuta ne ta awa ɗaya da 'yan mintuna duka zai zama toka har casket ɗin da aka sa shi duka sai sun zama toka amma duk da haka sai an samu wasu ƙasusuwa su kan suna nan yadda suke ba abin da zai same su to bayan an fito da wannan kasusuwan sai a je a sa su kuma a inji sai ya nika su su zama gari sai a hada da tokar sai a dankawa mai shi ya ce zai san yadda zai fito sun gane ko to kaga irin waɗannan alaita halin Allah dai ta'ala ya tabbatar da wannan dan adam ne kuma yabo ta hanya daban yayi wani abu nasa daban kuma Allah ubangiji shine da yake da ilimi da karfin da zai iya duk abin da ya ga dama to idan za ka nemi isti'aza ka nemi tsarin wani akan wani abu wanda ba wanda zai iya maka shi sai Allah misali cewa wannan shirka ne mun gani
shirka ne haka Allah ta'ala da wani amma abinda mutum zai iya yi in ka nemi ya taimaka ma wannan ba shirka bane haka nan idan zaka iya fakewa a gurin wani kuma zai iya baka mafakar to babu laifi kana iya zuwa ka fake idan zaka nemi tsari da tsarin wani akan wata matsala kuma zai iya tsare ka din to shi ma wannan babu laifi kana iya neman tsarin a gurin sa kuma ya tsare ka ta ma ki alayhi salatu wassalam ya bada izini ma cewa man wajada malazan aw malja'an aw mu'azan falyu'ud bihi wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a samu fituntunu a ƙarshen duniya sai ce wato alqa'idu minha khairun min alqa'id na zaure a cikin fitinar shi yafi alkhairi sama da wanda ya tashi mun gane to sannan alqa'imu fiha khairun min almashi wanda a tsayen yake kawai iya tsaye wacce to yafi alkhairi sama da wanda ya kama hanya zai fara kai hari to wannan na tsayen yafi shi alkhairi har zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man wajada malja'an aw mu'azan falyu'ud bihi duk wanda ya samu wata mafaka ko ya samu wata matsirata to lalle ya fake a nan ko kuma ya nemi tsira a nan kaga idan wani zai iya baka mafaka to shikenan mun gane amma ya koma lahira ba wanda zai baka mafaka a can gurin sai wa sai Allah to irin waccan mafakar a gurin Allah ta'ala zaka nema mun gane wannan da kyau yawa shedani wane ne duk waɗannan ba wanda zai iya tsare ka da su sai Allah ta'ala to su kadai zaka nemi ya tsare ka da su sai ka nemi Allah ta'ala shi kadai ya tsare ka daga gare su وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله تو كنيمي تارين الله تعالى شي شيطان إن الشيطان الإنس ربما ينخدئ بالإحسان إليه كون سان أتكين متاني ما أكوي كوما شيطاني هل إلى من غاني إذن wannan shedan na aljanu Allah ya gaya maka yadda zaka yi da su to kuma shedanin mutane su ya zaka yi da su mun gane to su ba an ka tabbatar da cewa wannan shedani ne don ayyukansa irin na shedanin ne sai ka gaya wa Allah ta'ala ya raba ka da su amma shedanul jin fa innahu la hilata fi idza waswas illa al-isti'adha bi khaliqihi alladhi sallata alayhi ya shedani shi wancan shedanin mutane ka iya korarsa ba ko ka ce ba za ka yi abin da yake saka kai ba amma shedani na aljanu shi kan wannan baka da iko baka da wata dabara da za ka yi a kai in banda ka kai kukanka zuwa ga Allah wanda ya halicce ka ya halicce shi to shi ne yake da sultani a kansa sai ya gama maka da shi da haka dai Allah Ubangiji yake cewa idza sta'adta billah والتلجا اليه كفه عنك ورد كيده idan dai ka koma zuwa ga Allah ta'ala ka kai kukan shedani duk in shedani yana damunka yana sa maka wasiwasi yana kawata maka sharri a cikin zuciyarka to kai kuma kai ta a'udhu billahi minash shaitani kuma kai tai wanda zai kira kai na cewa lai yana jin zuciyarsa tana ta gaya masa yaje ya shedani to sai ka ce masa kai ta cewa a'udhu billahi minash shaitani duk wani lakani da zaka bashi bai kai wannan lakanin da Allah ta'ala ya faɗa ba shine grade 1 wannan yayi ta cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim yayi ta faɗa ta neman tsarin Allah ta'ala da shi wannan shaitani Allah ubangiji zai raba shi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya tashi zai sallah musamman da daddare yakan ce a'udhu billahi samii'il alim minash shaitani rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafsi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dama a can baya cikin suratul a'raf Allah ta'ala ya gaya mana khudh al-afwa wa amur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu samii'un 'alim khudh al-afwa ka dauki hali na afwa wa amur bil 'urfi kai ta umarni da kyakkyawa wa a'rid 'anil jahilin sannan ka rika kawar da kai dangane da jahilai wawaye waɗanda ba san abin da suke yi ba wayin ma yanzu gan naka mai shaytani nazgul idan ma shaytani ya tunzuro ka kowace irin tunzurowa fasta'iz billah to ka nemi tsarin Allah ta'ala innahu sami'un alim lalle shi Allah ta'ala mai ji ne sannan kuma masani kamar yadda a wannan ayar ma yace innahu huwas sami'ul alim ya rufe ta da cewa shi mai ji ne kuma sannan masani a cikin suratul mu'min Allah yana cewa idfa billati hiya ahsan ahsanus sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifu wa qul rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhuru wa qul kace wa idfa billati hiya ahsanus sayyi'a ka turi billati hiya ahsan da wadda take mafi kyau sai ka turi as-sayyi'a mummunar da aka aikata mun gane wato da kyakkyawan aiki da kyakkyawan hali sai ka tunkuɗe mummunan hali wanda kai kai ko wanda aka ba mun gane yanzu a nan gurin kai din zai iya yiwa ka tafka tsiya mai yawan gaskiya a duniya kayi wancan duk kowace tsiya kunyi rashin kunya da fitsara duk an yi to kuma sai ka zo kana tana son ka tuba to kofa abu da take idfa billati hiya ahsanu as-sayyi'ata yayi daidai da fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi wa atbi as-sayyi'ati al-hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan kabi wato mummuna da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan sai goge mummuna to kamar haka ne a nan gurin ba idfa billati hiya ahsanu sayya zaka ga ahsanu ay sayya din ta zama kulin bihi dan zaka ga mansuba ce ko to idan aka maka kuma mai mara kyau aka maka hali mara kyau aka maka rashin kunya ko aka maka fitsara ko aka fusata ka ko wani a makamancin wannan to idfa billati hiya ahsan ka tunkuɗe wannan abun da wanda yafi kyau nahnu a'lamu bima yasifun mun fi kowa sanin abin da suke siffata wa qul kuma kace rabbi a'udhu bika min hamazati ash-shayatin ya ubangiji ina roƙonka ka tsare ni daga hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhuru kuma ina neman tsarin ka ya ubangiji daga halartowar su shaytani mun gane to anan ibn kasir ya bamu ya zo mana da wannan riwaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه سنة شوى واقوك شيطاني دا كنكتين شيطاني دا زغا إيرن تشيطاني شيني من همزه ونفخه ونفسه تو أنن إذن أسلا أكي إيرونا أعوذ ko idan zaka yi idan zaka fara addressing mutane mun gane da kana iya budewa da a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim mun fahimta amma kazo zaka ka bude alqur'ani zaka yi karatu alqur'ani kawai kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim kace bismillahir rahmanir rahim mun fahimta yau dan mutanen mu wata shekara ko ba su san wannan din bane sai a wannan shekarar an zo mu sabaka kowa ya hawo ya zauna sai ya kija ya da a'udhu billahi minash shaitani min hamzihi wa rabbihi wa nafsihi kai ba sallah kake ba kai ba komai ba karatu ne ba zaka yi ina kai na zuwa da irin wannan tawizi din wato in ka san abu ma sai ka san kuma inda zaka sa shi kuma sanin inda zaka sa abu shi yafi komai wahala malamai suka ce inda za ka yi applying abu shi ya fi wahala sama da sanin abu za ka kana da ilimi amma ya za ka yi da shi wajen aiki sai ga ya baka wahala to dole sai mun kiyaye to Allah ta'ala ce innahu huwa as-sami'ul alim lalle shi ne mai ji kuma mai ilimi waɗannan sunaye ne guda biyu daga cikin sunayen Allah ta'ala mun sha tattaunawa a kansu amma dai abinda za mu ga alaƙar da ta sa Allah ta'ala yake rufe irin waɗannan ayoyi da waɗannan sunayen shine idan mutum ya yi maka hauka ya maka rashin hankali ya maka rashin mutunci to Allah ta'ala yana sani yana yana jin duk abin da ya maka yana ji ya maka sharri ya maka kazafi ya ci mutuncinka ya zage ka ya maka kaza duka Allah ta'ala yana ji don haka in kai hakuri to Allah ya san kai hakuri alimun ne yana ji kuma kai hakurin ya san kai hakuri mun gane sannan idan shaytani ya tunzuro ka sai ka koma gurin Allah kace a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim har zuwa ƙarshe to kana neman tsarin Allah yana ji har ka dauka baya ji tana iya yiwa ma a zuciyarka za ka yi amma Allah ta'ala yana ji don kada ka rena wannan din shi yasa yake gaya maka cewa shi mai ji ne kuma sannan shi masani ne mun gane alimun kuma ya sani yana sare da duk abin da yazo yake ma kuma ya san da halin da kake ciki dan haka zai iya kawo maka dauki a kowane lokaci wallahu ta'ala a'lam shikira akwai dai kaida da muke da ita muka sha tattaunawa dangane da sunayen Allah ta'ala ko cewa sunayen nan akwai lazimai akwai kuma muta'addiyai in aka ce akwai sifatuz zati as-sifat az-zatiyya sifat ta zatin Allah ta'ala kamar al-azim mai girma kaga wannan lazima ce mun gane amma kamar gafur kamar sami'i din nan to wannan zaka muta'addiya ce tunda gafur na farko dai akwai suna gafur din sannan akwai sifa a cikin sa shine gafarar da yake mun gane sannan akwai samara akwai natija akwai result na wannan gafarar don gafarar tana samun wasu su ne bayin Allah ta'ala to idan ka samu sunan Allah Ubangiji cikin Al-Qur'ani ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo suna idan ka lura cewa in ka gane cewa wannan lazimi ne wato sifa ce daga cikin sifatun zati abinda ake nufi shine ka tabbatar wa da Allah ta'ala wannan sunan kuma ka tabbatar da sifar da take cikin wannan sunan amma idan sunan muta'addi ne to shikenan kana da bukatar abu uku ka tabbatar da sunan ka tabbatar da sifar da take cikin sunan ga Allah ta'ala kuma ka yarda cewa akwai natija ta wannan sunan shine natija ko result wallahu ta'ala da bayan mun tattauna akan wannan ko na'am
wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير
نعم الله تعالى شو من آيات تكتكين آيو ينسى الليل والنهار أقوي دلي ديني والشمس والقمر لكمرانا دوتا لا تسجدوا للشمس kar ku yi sujada ga rana walalil qamar kuma kada ku yi sujada ga wata wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun indai shi kadai kuke bautatawa to kar ku yi musu sujada bi wa Allah ta'ala da yayi su sujada fa in istakbaru amma idan kun yi girman kai والذين عند ربك تكثني ودنن da suke gurin ubangijinka yusabbihuna lahu bil-layl wan-nahar suna tsarkake shi bil-layl da dare wan-nahar da rana da yini wahum la yasamun kuma ba ta gajiya kwata-kwata ba sa kosawa ومن آياته هكا لن دقى شكين آيو ينسى أنك ترى الأرض خاشعة كإذا كأسا تانس وتاي شلو فإذا أنزلنا عليها الماء أما أمك السوكر دلواء كانت اهتزت سيتا جرجزة وربت سننت كمبلة إن الذي أحياها لمحي الموتى للي ونن دي رايتا tabbas shine wanda yake raya matattu ko shine wanda zai raya matattu shine ma yake raya matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi akan komai qadirun wato mai iko ne wa min ayatihi min anan gurin tab'idiyya ce mun gane za mu ji malamai suna ta cewa min tab'idiyya tab'idiyya akwai min tufidul gaya ko akwai kuma in kace ji'tu min mai gatari wannan gaya kira amma akwai min wanda take tabidiyya yadda ake gane ta shine in ka cire min din ka sa ba'du a gurin za ka ga abin ya tafi daidai wa min ba'di ayatihi kaga ya tafi daidai ko don ayoyin Allah ta'ala suna da yawan gaske suna da yawa wa fi kulli shay'in lahu aya yadullu ala annahu wahid duk abin ma da ka kalla za ka ga ayar Allah ta'ala ne saboda ayoyin suna da yawa dan yace min ayati yana nufin wa ba'd ayati daga cikin wani sashi na ayoyin Allah ta'ala ba duka za a ga yamma ba sai dai yanzu wasu ne ake so a nuna ma dan a ja hankalinka akan su Allah yana yawan fadar wa min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum min anfusikum azwaja ko wa min ayatihi an khalaqakum min turab wa min ayatihi wa min ayatihi daga Allah ta'ala yana ta fada ko a nan gurin ma ya fada har sau biyu al-layl wa an-nahar to daga cikin ayoyin sa shi Allah ta'ala akwai dare da kuma yini dare da yini mun gane dare da duhun sa sannan yini kuma da hasken sa mun fahimta wannan shi dare da rana ba kananun ayoyin Allah ta'ala bane ayoyi ne masu girman gaske yasa Allah ta'ala yake cewa kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un inda Allah ta'ala zai saki dare akan ku sarmadan ila yawm al-qiyama ace har tashin al-qiyama dare kawai ake babu rana wani ne yace zo muku da hasken rana babu amsa shine kawai babu shi ne ta afala tasma'un ko ba kwa ji ne wa bi wa qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilaylin taskununa fi afala tubsirun ka tambaye su ka ce ku bani labari inda Allah ta'ala zai sa rana kawai ta zama rana ce babu dare kwata kwata to waye sai zo muku da daren da za ku ce dan nutsuwa a ciki sai ce ba kwa gani kaga a can yace ku ba kwa ji ne to in ba kwa ji ba kwa gani ko in ma ba ka ji ai kana gani in kuma Allah ya ce maka kana ji kana gani kaga alhamdulillah su wannan ba kananan ayoyi bane na Allah ta'ala zaka ga yanzu an shiga dare da zu da rana ce an ji ba kuma za a shiga dare a yanzu an shiga dare ma kai da an ji ba kuma za ka ga yini kuma ya zo da hasken sa mun gane tunda Allah ta'ala ya duniya ya umarce su yace su ta yin haka haka suke ta yi ba sa saba wa Allah da ka dare da rana ce wa shamsu wal qamar da kuma ash-shamsu wal qamar da rana da kuma wata su kuma waɗannan wasu taurari ne manya-manya da Allah ta'ala su ma ya yi su ya halicce su tun lokacin da ya halicce su ya tsara su cewa su rika fitowa suna fadawa sannan ya samar musu da hanyoyin da su yi ta bi shi kenan tun da ya ce da su su yi haka suke ta yi rana malamai suka ce idan da za ta gota daga kan inda Allah ta'ala ya sa ta tabi inda za ta gota kamar fadin gashi kwaya daya to da duka duniya sai ta san kare saboda tsabar sanyi komai san karewa ne mun gane a kun ga inda ake musu dusar kankaran nan mutum zai dauko ruwan zafi ya watsa shi amma yana watsawa zai zama kankara komai sai ga ya zama kankara abinci ma ga an dauko haka kafin a ci ya cokali da abincin da cokalin da komai ya zama kankara mun gane to wannan sanyin bashi ma da yawa ba saboda wani ustasannin na duniya mafi yawa akwai zafi saboda haka yana dan taimaka musu sannan suka ce idan da rana za ta dangiyo kasa kidan kamar da silin gashi din to da zafin ta sai ya narkar da komai gaba daya sai zafin ta ya narkar da komai amma tana inda Allah ta'ala ya ce ta tsaya ba ta gaba ba ta baya ba ta toga cewa ko ta ce ba za ta yi ba yadda Allah ya ce mata ta yi kawai haka take gashi gode cewa a tsakanin mu da ita Allah ta'ala ne ya san masafar Allah ne ya san nisan da ke tsakanin mu da rana amma idan rana ta take a wasu guranan an ce ko guna ma ta farfasa su kuma zaka ga duk duniya ba wanda ya isa ya dumama duniya da duk irin technology da zai kamar yadda rana lokaci ɗaya za ta sa duniya gaba ɗaya ta yi kuma ba wanda zai fitilar da za ta kamo ta rana babu shi duk fitilar da kake da ita idan rana ta zo sai ka ga ta zama ba ta da haske wannan din ta Allah ta'ala ta fasa kago na aya ce mai girma to sannan shi kuma wata idan dare yayi shi ma zai zo da haskensa amma shi kuma haskensa sai ya zama mai sanyi kuma wanda zai daidaita yanayi yadda zaka samu nutsuwa dan Allah ya gaya maka alƙawari cewa dare lokacin hutu ne da sauransu inda a ce shi ma in wata ya fito zai zo da zafi irin na rana to kaga 24 hours babu nutsuwa ke to kaga rayuwa ba ta daɗi mun fahimci wannan to wa ash-shamsu wal qamar sai ta la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kar ku yi sujada ga rana kuma kar ku yi sujada ga wata kun ga Allah ta'ala bai ce la tasjudu lil-layli wala an-nahar saboda dama su ba a musu ba wanda yake bautar su ko kuma dai ba mu sani ba a masu bauce-baucen nan wani sai yake bauta da ranma wani yake bauta rana mun gane tana nan Annabi sallallahu har ya ce idan ta fito akwai wasu lokuta ma da akwai masu bautar rana akwai masu bautar wata har ma kiyaye salatu wassalam yake cewa lokacin da rana take fitowa tana fitowa ne bai da karnai shaitan tana fitowa ne lokacin da a tsakankanin kaho guda biyu na shaitani da haka ne aka san cewa shaitan yana da kaho guda biyu yace kuma a daidai lokacin masu bautar ta suke mata sujada to sai yace kada a yi sallah a daidai wannan lokacin sallar da Allah ta'ala yake nufi ita ce sallar da ba ta farilla ba mun gane kuma sallar da ba ta da sababi amma duk wata sallar da take da sababi kamar tahiyatul masjid kamar raka'atul qudum mun gane kamar baka samu sallar ba saboda wani uzuri sai a daidai lokacin kana iya kai kayanka amma haka kawai saboda kai dan dadi sallah ne ka zama sallau a daidai lokacin kuma ka tada sallah to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane ka bari in ta gama fadawa in ta gama fitowa sosai sai kai ta sallah kai ta yi ba wanda ya halatta har azhar har sai ta zo tsakiya sai ka daina in ta karkata sai ka ci gaba da yi kai ta yi ba wanda ya halaka to haka ne idan ta zo fadawa an hana yin sallah shi ma ba sallar da ba ta da uzuri sallah ta ganin dama ita aka hana mun gane amma sallar da take da uzuri take da dalili ko mace ta samu tsarki misali ta samu tsarki sauran minti biyar lokacin sallah rana ta fada kaga sallar asar ta zama wajibi a kanta shikenan sai ta yi a wannan lokacin mun gane sai ta yi maza ta yi a daidai wannan lokacin to Allah ta'ala ya ce kar a yi wa rana sujada kuma kar a yi wa wata sujada saboda Allah Ubangiji ya san akwai masu musu bauta musamman lokacin da ranar ta samu an aka samu kusufi dan wasu na istinbadin wannan gurin la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar suka ce dan haka aka shar'anta sujudu salatul kusuf salatu al kusuf ha sallar kisbewar wata ko rana wanda sunna ce mai karfin gaske amma tana nema ta mutu tana nema ta mutu saboda da man kafin ranar ta yi kusufi an gaya ma ranar kaza ga watan kaza rana ta yi kusufi saboda haka kuma za ta daina wannan kusufin a daidai lokaci kaza saboda kawai jira kace ta zo ta yi ta gama ta tafi ba ruwanka ba da cewa ai Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo a yi wata sallah wanda kuma kuskure ne kuskure ne sai kaga idan aka yi kusufin nan kamar last kusufin da aka yi ne nake jin banda ku ba wanda duk garin nan ba ban dai sani ba dai nan gabashin dai tunda nan haka ma ai wata duniya ce dai ba ko a nan gabas dai ba mu ji wanda suka yi ba gaskiya to ya kamata idan rana ta yi kusufi ko wata ya yi kusufi lalle mutane su tara a masallaci su yi wannan sunnar su raya wannan sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya karantar annabi ne ya ce ayi kuma in an yi shi aka bi mun gane kuma tsoratarwa ce Allah ta'ala yake yi mana a da haka ayi wannan sallar sunna ce da ake son araya ta sosai in an gama ayi wa mutane wa'azi a gaya musu cewa laifuffuka ne da muke aikatawa wanda suka yi yawa sai sa Allah ta'ala yake alamin dinmu da irin waɗannan mun fahimta yawa ba wai ka je ka kana ta kafafa cewa ai minti 30 za ta yi ba ba ruwanka da ko minti nawa za ta yi ka zo kai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wasu suna istinbadin cewa dan haka aka shar'anta salatul kusuf saboda idan rana ta yi kusufi ko wata ya yi kusufi to masu bauta musu suna faduwa su yi sujada gare su dan suna tsammanin ko sun yi wani laifi ne shi yasa ranar ta fasata ta canja yanayi ko watan ya fasata ya canja yanayi mun fahimci wannan to Allah ta'ala ya ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi allazi khalaqahunna amma ku yi sujada ga Allah wannan wanda ya halicce su Allah ubangiji shi ya halicci kowa kuma shi ya halicci komai kuma shine yafi cancantar a yi masa sujada in kuntum iyyahu ta'budun idan muka zo gobe sai mu karasa wannan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada
amin
wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana
amin
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع اللهم زيننا بزينة الإسلام اللهم زيننا بزينة الإسلام اللهم زيننا بزينة الإسلام وجعلنا هداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
That's what I love.